This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta internet. Masu jin mu ta FM a ƙasar Jamhuriyar Nijar kuma na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani. Da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau da wannan yammacin Lahadi daga nan birnin Washington DC da fatan kuna nan lahiya kuma kuna ci gaba da more ƙarshen mako cikin kwanciyar hankali da wadata. Da farko ga Muhammad Lalo da kanin labaran duniya.
To, Amurka za ta fuskanci bincike kamar yadda sauran mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya ke fuskanta a taron majalisar da za a yi a Geneva. Mayakan Houthi a ƙasar Yemen sun ce sun amince da shirin tsagaita wuta na jin ƙai da aka cimma na tsawon kwanaki 5. A nan Amurka da wasu ƙasashen duniya, yau ce ranar da aka ware ta iyaye mata domin a jinjina musu kan irin jan aikin da suke yi.
Kai da yake Muhammad, mu dai koyaushe ma ranar jinjinawa iyaye mata
ne. Haka yake jaja.
Yawa, to jakadan Amurka a ƙasar Najeriya James Entwistle ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na Malkohi da ke Yola a jihar Adamawa. Sanusi Adamu na tahe da wannan rahoto. 'Yan jihar Kebbi, mazamna jihar Borno da hare-haren 'yan gudun hijira, wato hare-haren 'yan gudun, wato da hare-haren 'yan Boko Haram suka raba da mahallansu na kukan cewa gwamnatin jihar Kebbi ta yi watsi da su. Shi ma Murtala Faruk Sanyinna na tahe da rahoto a kai. Sai kuma jihar Rivers, inda ake fama da cece kuce da kuma cacar bakin siyasa, za ku ji tattaunawa da ne da wakilin Mulamid Abubakar Sakkwato a kai. Kuma da yake yau Lahadi, Grace Alheri Abdu tana tahe da shirin bishara. Amma duka wannan sai kun gama shan cikakkun labaran duniya da Muhammad Lalo zai karanto.
To jama'a, assalamu alaikum. Amurka za ta fuskanci bincike da dukkanin mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya 993 ke fuskanta a taron Geneva, wanda ake duk shekaru hudu, ciki har da batun kisan da 'yan sanda ke yi wa baƙaƙen fata da ba sa ɗauke da makamai. Baya ga wannan batu, akwai maganar tsare baƙin haure, ciki har da yara ƙanana da kuma yadda yanayin gidajen yari suke a Amurka da yadda ake ajiye masu laifi cikin kaɗaici da kuma hukuncin kisa. Sannan akwai yiwuwar za a tattauna kan batun yadda Amurka ke tattara bayanan sirrin 'yan ƙasarta, wanda yanzu haka yake gaban majalisar dokokin ƙasar da ake so a sami matsaya gabanin ƙarshen wa'adin farko da aka shata na watan Yuni. Baya ga haka, batun azabtar da fursunoni da ake zargin hukumar leƙen asirin ta Amurka ke yi da ƙin rufe gidan yaron nan na wato Guantanamo da ke Cuba, su ma za su kasance cikin batutuwan da za a tattauna a kai. A dai shekarar 2010 aka yi waiwaye a kan waɗannan batutuwa da suka shafi Amurka, sai dai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce ƙasar ba ta yi wani abin a zo a gani ba kan aiwatar da shawarwarin da aka bata wajen gyara waɗannan batutuwa. A yau Lahadi, shugaban Cuba Raul Castro ya ziyarci fadar Vatican domin nuna godiyarsa ga Papa Roma Francis kan irin rawar da ya taka wajen kyautata dangantaka tsakanin Amurka da Cuba. Papa Roma, wanda shi ke jagorancin mabiya ɗarikar Katolika na duniya, ya kasance wani babban jigo a tattaunawar sirrin da hukumomin Havana da na Washington suka yi, lamarin da ya sa ɓangarorin biyu suka bayyana a watan Disambar da ya gabata cewa za su koma hulɗa tare. Fadar Vatican dai ta ce Papa Roma Francis, wanda shi ne mutum na farko da ya fara riƙe wannan muƙami daga yankin kudancin Amurka, ya zaunar da wakilan ɓangarorin biyu domin su sasanta tsakaninsu. A watan Satumba ake sa ran Papa Roman zai ziyarci Cuba, sannan ya yada zango a Amurka domin ya gana da shugaba Barack Obama. Ziyarar da Mr. Castro ya kai a fadar Vatican na zuwa ne bayan wata tafiya da ya yi zuwa Moscow domin halartar bikin tunawa da nasarar yaƙin duniya na biyu, bayan gayyatar da ya samu daga shugaba Vladimir Putin na Rasha. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mayakan Houthi a ƙasar Yemen sun ce sun amince da shirin tsagaita wuta na jin ƙai da aka cimma na tsawon kwanaki 5, wanda ƙasar Saudiya ta yi, wanda kuma zai fara aiki a ranar Talata mai zuwa. Wannan sanarwa da mayakan suka fitar na zuwa ne sau'i kaɗan bayan da jiragen yakin Dakaran da Saudiyan ke jagoranta suka kai wani samami kan gidan tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullah Saleh da ke Sana'a babban birnin ƙasar. Babu dai rahotannin da ke cewa Mr. Saleh na gida a lokacin wannan hari. A makon da ya gabata, Amurka da Saudiya suka bayyana shirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki biyar a Yamal, inda Dakaran da Saudiyan ke jagoranta suke kai hare-hare akan 'yan tawayen Houthi da ke kokarin mamaye manyan garuruwan ƙasar. Ya zuwa yanzu wani wannan yaƙi ya saka dubban mutane cikin halin ƙaƙanikayi. A baya, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya tattauna da masu faɗa a jiya ɓangaren 'yan Houthi, inda ya kira ga 'yan tawayen da su amince da shirin tsagaita wutar. Ana dai tunanin 'yan tawayen waɗanda mabiyar aƙidar Shi'a ne kuma suke goyon bayan Mr. Saleh suna samun taimako ne daga ƙasar Iran. A nan Amurka da wasu ƙasashen duniya, yau ce ranar da aka ware ta iyaye mata domin a jinjina musu kan irin jin aikin da suke yi. Kamar yadda tarihi ya nuna, ranar ta zama hutu a Amurka ne tun daga shekarar 1914 saboda irin jajircewar da wata mata mai suna Ann Jarvis ta yi wajen ganin an maida ranar a matsayin lokacin da za a jinjina wa irin wato sadaukarwar da mata iyaye ke yi saboda 'ya'yansu. Da farko dai, ita Jarvis ta himmatu ne akan ranar ta zamo a matsayin wani lokaci mai muhimmanci tsakanin iyaye da mata, wato iyaye mata da iyalansu. To amma bayan da hukumomin suka tsere ranar a matsayin ranar hutu, sai masu sayar da furanni da kamfanonin da ke buga katuna da sauran 'yan kasuwa suka himmatu wajen neman riba a wannan lokaci. Hakan ya sa Jarvis ta nuna ɓacin ranta ta kuma yi kira ga gwamnati da suke hutun wannan rana kafin ta rasu a shekarar 1948, amma abin ya ci tura. Sai dai ba a duk ƙasashen duniya ake bikin wannan rana ta iyaye mata a watan Mayu ba. A ƙasashe irin su Thailand sai a watan Agusta ake bikin, yayin da Ethiopia ko kuma Habasha ake bikin a lokacin hunturu domin karrama iyaye mata. Wani kwale-kwale ɗauke da wasu musulman Rohingya su 500 waɗanda ke fuskantar azaba a ƙasar Myanmar ko kuma Burma ya isa yammacin gaɓar tekun ƙasar Indonesia. A cewar masu ayyukan ceto, a yau Lahadi, mata da yara ƙanana suka sauka a yankin Aceh na ƙasar. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, musulman Rohingya a ƙasar ta Myanmar sun kwashe shekaru da dama suna fuskantar hare-hare daga mabiya addinin gargajiya na 'yan Buda, lamarin da ya haddasa kwararar 'yan gudun hijiran da ba a taɓa gani ba a yankin tun bayan yaƙin Vietnam.
Mahmud Lalo kenan ya karanto labaran duniya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Adamawa, Sanusi Adamu, ya aiko da rahoton cewa jakadan ƙasar Amurka a Najeriya, James and Whistle, ya kai ziyarar gani da ido wani sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Yola. Jakadan na Amurka ya fara ne da bayyana yadda ya ji a ranshi da ya ga irin halin da 'yan gudun hijira suke ciki.
I've never really known danger or trauma. I've never had run away from war. When I saw those women and children, I can't even begin to imagine what they have gone through. Especially moving for me, because I have two children, is seeing some of the children who...
Ni kaina ban taba fadawa hatsari irin wannan ba. Ko na yi hijira daga yaƙi. Da na ga yara da matan nan, ba zan iya kamanta irin hali da suka samu kansu a ciki ba. Saboda ni kaina ina da yara biyu. Na ga yadda waɗannan yara suka tagayyara da ke buƙatar kulawa da lafiyarsu. A matsayina na jakada da kuma na ɗan adam, abin da ban tausayi kuma dole ne dukkanmu mu nemi hanyar da za mu taimaka. Inji jakadar Amurka a Najeriya, Mr. James M. Whistle, lokacin da nake hira da shi.
Jakadan ƙasar Amurka a Najeriya, Mr. James M. Whistle, ya ce ya kawo ziyara sansanin 'yan gudun hijira na Malkohi da ke Yola fadar jihar Adamawa domin ya gane wa idanunsa irin halin da 'yan gudun hijira 275 da rundunar sojojin Najeriya ta ceto daga kurmin Sambisa. Al'amarin yaji jakadan Amurka ya kada shi ainin, musamman irin halin da iske yara ƙanana da aka raba da iyayensu, mata masu juna biyu, game da waɗanda yanzu haka ke kwance a asibitin tarayya da ke Yola fadar jihar Adamawa sakamakon raunuka da suka samu daga harbin bindiga. Jakadan Amurka a Najeriya, Mr. James M. Whistle, ya ce ziyarar ta ba shi dama na ganin aikin rabon abinci da ƙungiyar agaji ta Red Cross ke yi. ya alkawarin gwamnatin kasar sa tare da hadin gwiwar kungiyar raya kasashe masu tasowa za su taimaka wa Najeriya musamman al'umman arewa maso gabas ta hanyoyin sake sugunarwa ginawa da kuma sulon ta sakanin jama'ar yankin da yakin boko haram ya shafa
beyond our cooperation with the Nigerian military to help with the battlefield part of this we are heavily engaged through the US Agency for International Development in reconstruction rehabilitation
bayan hadin kai da ke tsakanin sojojin kasashen ku tare da hadin gwiwa da wasu hukumomi wajen sakewa waɗanda yaki ya shafa musu guni ba a jihar Adamawa kawai ba amma arewa maso gabashin kasar nan baki daya haka ma muna taimakawa waɗanda yaki ya shafa da shawarwari inji jakadar Amerika Mr. James N. Whistle cikin hira da nayi da shi
Tun da farko, sai da gwamnan jihar Adamawa Barrister Bala James Glari ya bayawa jakadan kasar Amurka Mr. James N. Whistle tabbacin cewa nan da 'yan watanni shida masu zuwa rundunar sojojin Najeriya za ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci na Boko Haram a arewa maso gabashin kasar nan lokacin da ya kai masa ziyara a gidan gwamnati. Sanusi Adamu, sashin Hausa muryar Amurka daga Yola, Najeriya.
Salamu ce ni reno saboda yan baya Najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba mu har hada kan mu duk mu yi mata aikin ci gaba masu tasowa
Matakin da hukumomin kasar jamhuriyar Niger suka dauka na maida 'yan Najeriya masu gudun Boko Haram yankunan su na asali ya jefa 'yan ainihin jihar Kebbi a cikin damuwa saboda halin ko ohon da gwamnatin jihar ta Kebbi ta nuna musu wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Sokoto Murtala Faruk Sanyin ne ya aika da rahoton to amma Murtala da horko ko ka samu bayani game da dalilin da yasa gwamnatin kasar Niger ta dauki wannan matakin
wasu majiyoyi da ba a tabbatar bare sun ce kasar ta jamhuriyar Niger ta yi hakan ne bisa zargin ko 'yan kungiyar ta Boko Haram sun tsallaka zuwa cikin kasar tare da 'yan gudun hijirar wannan ya sa hukumomin Najeriya jigilar 'yan gudun hijirar zuwa jihohin su na asali inda ya zuwa yanzu an sami dauko 'yan asalin jihohin Sokoto da Kebbi kimanin su 300 mafi yawan su mata da kananan yara
ni Adamu Muhammad ainihin doron baga muke wannan rigima ta samu ka tashi muka komo Niger kuma nan ma rigima ta rigya samu yanzu wannan harin da aka kai karanga shine aka tarar tsamu gaba ki daya ina da mutum 55 a gidana mutum biyu ban same su ba sun hallaka mace da namiji Allah ya taimake mu gwamnati ta taimaka mana na Niger suka fito da mu muka samu muka fito anan muka zo hanna
to kaman an fito da ku ne ko kokashin kanku kuka fito
to aka kowa ya fito sannan suka dauko mu da kafa muka yi tafiya wani wurin wani da muka zo difa aka dauko mu aka kawo mu nan gaidan daga gaidan kuma aka samu motoci jiya ita kawo mu je ta zo bi mu anan
Zainabu daga doron baga wannan abun mu dai muna zaune da daddare kawai he muka ji shi muna fira to kuma mun tashi zamu gudu ne sai mijin nan an same shi an harbe shi ya rusu na gudo na zo gurin kani na nan Niger ma kuma abin ya kasance da mu mun gudo mun yi wannan din to shine kuma yanzu muna so zamu tafi can gurin yan uwan mu dakin gari inda ma'aifan mu suke a jihar Kebbi
Hikman Tanimu shine jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da yankin Sokoto Kebbi da Zamfara shine kuma ke karbar yan gudun hijirar da aka kwaso a wani sansanin kula da su a Sokoto
kafin a kawo su ne duk an sanar da mu mun sanar da jihohin nan ba mutanen nan suna zuwa aitane da yanda za a dauke su amma har yanzu ne nake ma magana gwamnatin jihar Kebbi ba su zo sun dauki mutanen nan ba
Mun ga musu adadin mutanen su watakila da aka kawo nan
suna sane kasan ana kawo su motocin suna zuwa ne 1 2 3 yanzu nan ina ga ma motoci sun kusan 30 yanzu waɗanda suka shigo mutanen nan sun fi 2000 yanzu mafi yawan su duk yan jihohin Kebbi ne mutanen Sokoto kwata-kwata ba su kai 200 ba a ciki
to kuma akwai wani jami'i da ya zo daga jihar ta Kebbi
kwarai shi engineer Chindo wato shi executive secretary na Kebbi State Emergency Management Agency ya zo ranar Alhamis ya tafi ya sanar da gwamnatin Kebbi suka yi shawara akan za zuwa ɗebo su daga baya da na kira shi sai ya ce a'a ai gwamna shi Saidu Dakin Gari ya ce su mutanen nan ma ai ba 'yan Kebbi bane kar a kawo mishi mutanen da ma za su zo su tada mishi hankali haba mu ba jahilai bane
to amma da na tuntube shi shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kebbi injiniya Yahaya Chindo Jega ya musanta zargin
ce ne da ma'aikata kan gani yanzu haka muna nan tare da shi gama wasu muna kokarin mu ga
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A kudu maso kudancin Najeriya kuma wasu matsaloli masu nasaba da zaben da ya gabata da ma zaɓuɓɓukan shugabannin ƙananan hukumomi da ke tahe sun haihuwar da cece-kuce da kuma cacar baki a jihar Rivers. Na tattauna ta wayar tarho da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a yankin Lami da Abubakar Sokoto, wanda ya mana ƙarin bayani da kuma ƙarin haske akan abubuwan da ke faruwa a jihar ta Rivers.
Wata haji abin da ke faruwa dangane da zaben gwamnati da ya gabata a jihar Rivers. Misali an samu kungiyoyi daban-daban a baya-bayan nan, misali suna ta gudanar da zanga-zanga musamman na gida Najeriya a jihar Rivers dangane da cewa sun kishi zaben da aka gudanar na gwamna tsakanin dan takarar jam'iyyar PDP da na APC, wanda aka nuna jam'iyyar PDP ita ce ta samu nasara a zaben. Sannan ma in ba a manta ba, a baya-bayan nan ma su kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun gudanar da taruka daban-daban a jihar Rivers, inda suka zargi an tafka magudin zabe kuma an wato ana mutane su zaɓi abin da suke so da tursasa musu da halbe-halben bindiga a zaben da ya gabata.
To Lami, da me ya maido da wannan magana yanzu?
To abin da ya maido da maganar wato ƴan jam'iyyar APC ne wato na jihar Rivers suka gudanar da zanga-zanga a hukumar zaben jihar Rivers sakamakon kesin wato wannan batu yana kotu.
Yaushe suka yi zanga-zangar?
Yawa wannan ma shekaran jiya. Sakamakon zanga-zangar da suka yi shine wato kotu ce ta bada umarnin cewa hukumar zaben jihar Rivers ta bada wato takardun da aka kada kuri'a. To jinkirin da ainihin hukumar zabe ta yi bata karbi kiran kotu da ta yi ba na bada wato waɗannan takardu cikin lokaci, shi ya haifar da wannan zanga-zanga din.
Yawa ya kuma cece-kucen da ke faruwa game da zaben shugabannin ƙananan hukumomi a nan jihar.
Yawa to abin da ke faruwa ita hukumar zabe ta jihar Rivers ta ayyana cewa za a gudanar zaben ƙananan hukumomi ranar 23 ga wannan watan da muke ciki. To bayan fitar da 'yan takara da aka yi na jam'iyyu daban-daban musamman ita jam'iyyar APC, sai lamarin ya bar baya da kura, inda ainihin wasu 'yan jam'iyyar suka zargi cewa ba a yi musu adalci ba musamman wurin fitar da 'yan takara. To shi ne suka gudanar da wata zanga-zanga a jiya Juma'a sakamakon cewa sai dai a sake lale
a jiya Asabar.
Yawa a jiya Asabar hajiya haka a jiya Asabar. Yayin da kuma 'yan jam'iyyar PDP su ma suka kaurace mu shiga zaben da 'yan jam'iyyar Labour Party da sauran jam'iyyu. To a takaice dai ita hukumar zaben jihar Rivers ta ayyana lalle za a gudanar da zaben ranar 23 ga wannan watan da muke ciki. Kuma a bayani na baya wato game da hukumar zabe, daga bisani wato hukumar zabe ta ba da takardun da ainihin kotu ta umarce ta ta bai a jihar Rivers.
To ka ce PDP ta kaurace wannan zabe kuma jam'iyyar Labour, kenan waɗanne jam'iyyu ne za su yi wannan zabe?
To akwai jam'iyyar AFGA ita tana cikin zaben da kuma wa jam'iyyar PPA da sauran wasu jam'iyyu, amma kamar waɗanda za a iya cewa manyan jam'iyyu ne sun ce su ba za su shiga wannan zaben ba sakamakon bayanin da suka yi akan cewar kamata ya gwamnan da za a rantsar shi ya kamata a ce ya gudanar da shi wannan zaben, ba gwamna mai barin gado ba Rotimi Amaechi.
Yawa to Lamide, daga bayanin da kai kamar yadda na fahimci abin, wasu na cewa ba gwamna mai barin gado ba ne ya kamata ya shirya wannan zaɓe na ƙananan hukumomi, wasu suna ganin cewa a bari sai an rantsar da gwamna mai zuwa. To amma kuma ai ga cece-kucen da ake fama da shi game da wa ma zai rantsar da gwamnan mai zuwa.
To abin da ake ciki shine 'yan jihar suna ta wannan korafi na cewa misali ranar 29 ga wata shin wane ne zai rantsar da shi zaɓaɓɓen gwamna, ganin cewa misali babban mai shari'a na jihar ya yi ritaya kuma gwamna mai barin gado bai riga ya natsa sabo ba ko kuma riƙon ƙwarya. To shine ana cikin wannan kakanikayi sai ga wata sanarwa da ta fito daga fadar gwamnatin jihar Rivers, wadda wato kwamishinan watsa labarai ta jihar Mrs. Ibn Saminitari ta sa ma hannu, inda take cewa 'yan jam'iyyar PDP da suke ikirarin sun ci zaɓe su kwantar da hankalinsu ranar 29 ga wata za a miƙa musu mulki. To sai dai har yanzu ɗan jihar suna wato cikin tsaka mai waya game da wannan sanarwa. Don zuwa yanzu da muke magana da ke ba wata sanarwa da ta nuna an nada shi mai shari'a na jihar Rivers ko kuma mukaddashin sa zuwa yanzu.
Sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirin bishara.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da lahadi. Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. A ƙarshen makon da ya gabata, Ikkilisiyar ‘yan uwa a Najeriya EYN ta gudanar da babban taronta na ƙasa karan farko a Jos Fadar gwamnatin jihar Filato. Wakilin mu Zainab Babaji ta halarci taron inda ta yi mana hira da waɗansu daga cikin shugabannin taron. Reverend Dr. Samuel Dal, shugaban Ikkilisiyar, ya yi mata ƙarin haske dangane da taron.
Manufa wannan taro shine mu kira jama'ar EYN daga wurare daban-daban a cikin duniya domin iya mu haɗu a guri ɗaya mu karfafa juna. Mu tasantar da juna akan abin da ya faru da mu, sannan kuma mu karfafa su mu ci gaba da rayuwa da aiki a duk inda muka same kanmu.
Akwai waɗansu tsare-tsare da kuka yi ne da kuke nema ku gabatar a wannan taron?
Tsare-tsare ɗin shi ne akan abubuwa me ya kamata mu yi a cikin musamman a cikin abin da ya faru. Muna magana kan cewa akan abin da ya faru da mu me muka koya, me ya kamata mu yi domin iya mu ci gaba da rayuwa kuma saboda nan gaba. Haka wannan shi ne da taruwa wanda ya fi babba a cikin EYN duka, wanda kuma yana ɗauka shawara kan manya-manya abubuwa ko ya shafi gwamnati ko ya shafi ikkilisiya.
To jama'a za su san waɗanne matsaloli kuka fuskanta musamman a cikin ikkilisiya a can wuraren naku?
Matsaloli ta babban da muka samu shine 70% membobi nan sun warwasu kwata ina, sun rasa gidajensu, sun rasa kayansu. Sannan waɗansu suna cikin Najeriya, waɗansu kuma suna kasa su waje kamar Niger da Cameroon. Sannan suna nan da zafin zuciya saboda abubuwan da suka ji, sun sha wahala, sun ga yayansu da kakkashe su, an kakkashe mazaji wayansu, akan haka suna da fushi, sannan kuma ba abinci ba abin yi. Akan haka a tun lokacin da wannan ya faru, muna bibiya mu nima inda suke domin mu talafa su ta wurin abinci, da kuma muna karfafa su, muna musu koyarwa akan zaman lafiya, da kuma su manta da abin da ya faru, musamman a yayin da abu ya sauki. Yanzu suna kan komawa gida, muna kan dugufa kan koyarwa cewa su zama da tunanin zaman salama. Idan suka je gida suka same mutane wanda suna tsammani suka kawo wani abu, kada su ɗauka wani abu da nauyi ba, amma su je da hali da yafewa da salama domin zaman lafiya ya fi kome.
To jama'a za su yi mamaki me yasa ba ku yi wannan taro a mubi can inda aka saba ko kuma cibiyar wannan church din ba, sai kuka zo nan Jos? Menene dalili?
To ba mamaki, kamar yadda na gaya miki 70% wannan ikkilisiya ta wasar da shi, kuma ainihin tushen rayuwarmu dama a lardin gabas ne. To sannan shirkwata namu yana mubi, sannan lokacin da wannan abu ya faru a October 29, 1914, lokaci ne aka zo ka maimaya shirkwata namu da wayannan yan ta'ada. An can ne muka gudu, kuma muna nema inda za mu iya mu haɗu a matsayin shugabanni mu yi tunani akan me ya kamata mu yi akan abin da yake faruwa. Shi yasa muka same kanmu a cikin Jos. Sannan wurin da muka same kanmu a cikin wannan wurin namu shi ne namu dama, wanda su yi amfani da su a lokacin makaranta, Allah ya sa kuma mun same su ba kowa ciki, shi ne muna amfani da shi yanzu a nan.
To ko za ka ɗan iya bayanin waɗansu abubuwan da kuka rasa a can waɗanda kuke ganin kamar ya kamata duniya ta sani?
Well, abinda muka rasa musamman da farko ta waje rayuwa wannan mun iya mu yi da farko ya kai 8,000 mambobin da suka rasa rayuwa. Wayansu bayan da aka kore mutane cikin gari, ba mu san yawa mutane da suka mutu kuma dun ba wanda yake baya ya gawo aka kashe wa yake da rai. Sai bayan wannan abubuwa zamu iya mu gani, banda haka kayan gona da kayan abinci da kayan hawa da duk kasuwanci na mambobin mu duka sun rasa, ba wanda yake da wani abun, sun je gida yanzu ma ba su da inda za su zauna. Shine abubuwa manya-manya da muka rasa.
To wani tallafi ne kake ganin ikkilisiya ta yi ko na EYN ko kuma waɗansu ikkilisiyai, waɗanne tallafi suka yi muku?
Wai to ikkilisiya musamman, kamar yadda na faɗa, musamman missionary namu daga UA America da kuma Switzerland, tun daga farko wani abu sun ba da kansu cewa suna baya mu, su ga cewa mun fita cikin wannan matsala, har sun aika kusa $2.8 million don su iya saya abishi da shi sanan ni ma gurin zama ma wayanan jama'a wanda suna nan gudu hijira sanan wayansu inclusive kaman na fadan zo equa sun taimake mu da kudin president nasu ya zuwa nan har ya ba mu million 1 a lokacin da muka gudu zuwa nan sanan kuma ya bude makarantun su ya kuma karfafa jama'ar sa su taimake iwayan sanan kuma makaranta kaman Hillcrest da wayansu Bonneville Academy duk sun taimake mu sanan chekan kaman na fara haɗaɗɗiyar inclusive wanda ya kai 14 suma su dan taimake mu akwai inclusive daban-daban suna zuwa suna taimake mu domin mu talafa wayanan mutane amma wahalan ya yawa wanda kowane iya taimako kai ba isa kwa ina
to amma yanzu wadanne matsaloli ne kuke da shi a matsayin inclusive
matsalolin da muke da shi yanzu mutanen da suna koma gida ina za su zauna sanan inclusive na duka an kunar an rushe da shi ina za su yi sujada musamman yayin da damuna yake zuwa sanan kuma mu biye da wannan noma da yake sun rasa abinci a gida wanda kuma damuna ya kusa suna shiri zuwa gona za su iya su je danyuwa sanan kuma in za ka san noma Najeriya ba taki ba zai ci ba yanzu ba shi da kudin taki da yake an rushe da kayan su duka ina za su samu kudin taki wanda yake a sashi namu na ecclesia muna kokari mu yi shiri da kan shiri abinci idan sun koma mu kai musu sanan kuma wanda ba su da karfi kwata-kwata mu iya mu saya taki su iya su yi noma da shi
abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin Reverend Dr. Samuel Dal shugaban Ecclesiar EYN a Nigeria da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da tayi mana hira da shi sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom
A gaida Grace Alheri Abdu mamar Amal yanzu kuma ga Muhammad Lalo da takaitattun labaran duniya.
To Amurka za ta fuskanci binciken da dukkanin mambobin Majalisar Dinkin Duniya 993 ke fuskanta a taron Geneva wanda ake duk shekaru hudu ciki har da batun kisan da 'yan sanda ke yi wa bakaken fata ba da ba sa dauke da makamai. Baya ga wannan batu akwai maganar tsare bakin haure ciki har da yara kanana da kuma yadda yanayin gidajen yari suke a Amurka da yadda ake ajiye masu laifi cikin kadaici da kuma hukuncin kisa. Kun ji cewa yau Lahadi shugaban Cuba Raul Castro ya ziyarci Fadar Vatican domin nuna godiyarsa ga Papa Roma Francis kan irin rawar da ya taka wajen kyautata dangantaka tsakanin Amurka da Cuba. Papa Roma wanda shike jagorancin mabiya 100 kan Katolika na duniya ya kasance wani babban jigo a tattaunawar shirin da hukumomin Havana wato da na Amurka suka yi lamarin da yasa bangarorin biyu suka bayyana a watan Disamba da ya gabata cewa za su koma hulɗa tare. Kun ji cewa mayakan Houthi a ƙasar Yemen sun ce sun amince da shirin tsagaita wuta na jin kai da aka cimma na tsawon kwanaki 5 wanda ƙasar Saudiya ta yi wanda kuma zai fara aiki a ranar Talata mai zuwa. Wannan sanarwa da mayakan suka fitar na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da jiragen yakin Dakarun da Saudiya ke jagoranta suka kai wani samame kan gidan tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullah Saleh da ke sana babban birnin ƙasar.
A gaida Muhammad Lalo da kuma takaitattun labaran da muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, amma kayan mai sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa ko kuma in ce gaisuwar sada zumunci zuwa ga Hajiya Amamata Kwaido da Hajiya Ada Kawoje a birnin Kebbi da fatan suna na lahiya da iyalansu. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Gambo Mamman Gusau a Kaduna da Hajiya Hauwa Garba Biriyal Adama Turu jihar Yobe da fatan duk suna na lahiya. Yanzu a madadin Muhammad Lalo wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya hada mana sauti Mr. Yemi Obajimi da engineer mu Mr. Zanga-zanga Dindindin. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.